Dawu da goge.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Nia FM a can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma shafin mu na yanar gizo na voahausa.com dama shafin mu na Facebook live a yanzu haka masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara
Masu sauraro yau Laraba 4 ga watan Afrilun shekarar 2018 a wannan ranar da muke magana siyasa da shugabanci na gari yau ma ita zami
Haka yake zamu kutsa cikin maganar matsalar rashin tsaron da ke dada kamari a jihar Zamfara inda ko a makon jiya sai da aka hallaka wasu bayan Allah a kauyen Bawan Daji wanda basu jiba basu gani ba wanda yanzu haka dakarun sojin sama na Najeriya sun ce sun tura sojoji na musamman a cikin jihar domin dakile wannan matsalar
Rundunar sojojin saman Najeriya ta tura wasu zaratan mayaka na musamman don taka rawa wajen shawo kan matsalar tsaro a jihar Zamfara musamman in aka yi la'akari da irin aika-aikar da talakawan jihar ke fuskanta daga hannun yan bindiga dadi a baya-bayan nan to ko shin za ku yi amfani da jiragen yaki duba da jihar Zamfara tana da dazuka masu sarkakkiyar gaske
Zamu tattauna da mai fashin baki akan al'amuran tsaro don jin shin kai dakarun musamman ne zai magance matsalar akwai amsoshin kuma na tambayar da muka muku sai kuma gogon naku dan iya duk akan wannan batun na jihar Zamfara
To yanzu ga amsoshin tambayar da muka muku na cewa shin Ina mafita ne game da maganar kashe-kashe na al'umma da ake yi basu jiba basu gani ba a jihar Zamfara kamar yadda rahotanni suke bayyana wanda ƴan bindiga ke aikatawa kamar na baya-bayan nan na Bawar Daji shin ina mafita
To saƙonmu na farko daga Musa Yudi Inusa Kano ne yace Allah ya ji kan bayi da rahamarsa amin amin
Safiyanu bin Idris yace yin adalci ga kowa da kare haƙƙi shi zai kawo saukin komai
sai kuma sako na gaba na Usman Ma'azu Usman ne yace Allah ya kawo mana kwanciyar hankali a Niger da Najeriya
Amin Ibn Abdullah Boju da yace kashe-kashe da ke faruwa a jihar Zamfara zamu dora alhakin ne akan gwamnati ganin yadda ta yi wa lamarin rukan sakainar kashi
To sai kuma sakon Umar Adamu Katagum yace salam masu gabatar da shirin yau da gobe hakika ya kamata gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye wajen yakar ƴan ta'addan da ke kashe bayan Allah haka siddan a jihar Zamfara tun kafin wankin hula ya kai ga gwamnatin jihar Zamfara dare
Safiyanu Gumal Zangon Daura yace yau da gobe babu wata mafita akan wannan al'amari.
Shi kuma Arabiu Muhammad Gidan Madi yace fatan alkhairi gare ku yau da gobe. Mafita dai mu koma ga Allah mu tuba sai kuma mu ci gaba da addu'a. Allah ya ba mu zaman lafiya daga ƙarshe gwamnati ta dauki matakai akai.
Aminu Fatakai Ringim yace Hakika abin takaici ne yau da gobe duba da yadda ake ta kashe waɗansu da basu jiba basu gani ba na farko hukumomin tsaro ya kamata su ƙara zage damtse fiye da yanzu kuma a dage wajen gaya wa Allah idan aka yi hakan za a ga daidai
shi kuma Yahaya Abubakar Gamagira Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace Allah ya ji kansu
amin amin sai kuma mai turare gwadabawa yace da Faruku mai goro gwadabawa muka hada muka yi wannan sako yau da gobe gaskiya wannan gwamnati ta Zamfara ta sa dokar ta bace gwamnatin jihar Zamfara ta sa dokar ta bace a jihar saboda akwai tausayi sosai
to Allah ya sauka sai kuma sakon Buhari Haya Unguru yace to gwamnati ce take da alhakin magance wannan matsala ta barayin shanu dan haka muna fata gwamnatin za ta tashi haikan wajen dakile wannan matsala
sai kuma wammi haske addu'a yayi ko tai Allah ya ji kansu.
Amin amin. Sai kuma sakon Umar Ahmed Umar Ahmed yace martani shine mu tuba zuwa ga Ubangiji. A da kakanninmu basu aikata irin wannan sabawa Allah ba, suna zaman su lafiya.
To sai kuma Fatima Ahmed India Gashuwa da Sadiya Muhammad Zakiru suka ce salam yau da gobe ikon Allah. Tabbas kisan gilla ko kuma karkashe mutane da basu ji ba basu gani ba, da ƴan fashi ko barayin shanu ko ƴan bindiga suke yi a ƙauyen Bawar Daji dake jihar Zamfara, kuma ba tare da gwamnatin jihar ta ko ta tarayya sun maida martanin gaggawa akan wannan ƴan ta'adda ba, to sai mu ce abin yin tirni da bakin ciki da kuma nuna Allah wadai da abin takeici. Sannan daga ƙarshe muna fata Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu da rahama a cikin wannan hari, su kuma waɗanda suka ji raunuka Allah ya ba su lafiya ya kuma kare afkuwar irin wannan ta'addanci a nan gaba. Amin
amin summa amin. Sai kuma sakon Dauda Hudu Nguru yace da Sama'ila da Tijjani Dan Boda suka ce assalamu alaikum yau da gobe. Hakika yawaitar kashe-kashen mutanen da basu ji ba basu gani ba dake wakana a jihar Zamfara, gaskiya wannan lamarin yana matukar tayar mana da hankali. Don haka muke kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta hada karfi da gwamnatin jihar Zamfara domin shawo kan wannan matsala da ta addabi mutane a yankin. A ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo kasar mu zaman lafiya baki ɗaya. Amin.
Sai Aminu Ali yace ni a gani na mafita shine a dukufa da yin istighfari, don kuwa wannan al'amari ba a banza ba. Su kuma masu aikata wannan ta'asa su ji tsoron Allah su daina, su ji tsoron kamun sa waɗanda yafi duk yadda suke tunani. Allah ya shirye su gaba ɗaya da mu da su. Amin.
To kuma sai kuma sako na ƙarshe daga Usman Abubakar yace mafita ɗaya ce kamar yadda gwamnatin Zamfara ya umarci jami'an tsaro da su yi wannan shine mafita shine watan a jakunnuwan jama'a da suke yayata jita-jita. Suna cewa idan aka kashe Bafulatani ɗaya su ma za su kashe Bahaushe 120.
To Allah shi kyauta, mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni.
Amin. To yanzu bari mu ji shin wannan sallau ɗan iya ya bawa aminansa Isa Lawan na Ikara.
Kuma kar a manta an jima kaɗan za mu ba ku damar bugo mana waya a lambar mu ta alama tara 1-202-2-0-5-6-5 don ku faɗa mana yadda kuke kallon wannan al'amari na tsaro a jihar Zamfara.
Ya kamata ka maimaita lambar nan Usman.
An jima a maimaita saboda lokaci ba. To amma kuma yanzu dai ga ɗan iya.
Da wani ƙwanƙwame man gilashi na iske ɗan iya yau kamar wani mai gani garara-garara, na ce ɗan uwa wannan baƙin gilas kuma kamar wanda idan shi ke fama da wata lalura, ya ce bari dai kai dai dama can kai nake jira. Na maƙala wannan bahagwan baƙin gilashi ne don in faɗa wa duniya gaskiya tsura, musamman ma dai game da irin hallaka bayin Allah da ake a jihar Zamfara. Saboda tun ana tare mutane a yi ta faman sara, yanzu fa ta kai ga tsananin tsamin tsaron ya ta'azzara da manya-manyan makamai ko bindigogi mutanen nan ke yawo kiri-kiri da rana tsirara. Kuma wai ba dama idan mutum ya ga irin wannan ta'addanci ya kai ƙara, don kuwa in har mutum ya yi giginyin wannan to har gida za su iske shi don aike shi zuwa lahira. Na ce gaskiya ɗan iya kashe-kashen da ake a wasu sassan ƙasar nan, musamman ma dai jihar ta Zamfara, akwai damuwa. Don kuwa kusan kullun ka buɗe kafafen yaɗa labaru za ka ji an kashe mutane da yawa, har ma yanzu ta kai ga wasu na makabarta don buzna wata gawa. Sai kawai aka yi aune da ƴan ta'addan nan sun fito da manyan bindigogi daga dawa, suka yi ta harbe-harben da a ƙarshe suka kashe kusan kowa. A ƙarshe suka bar da yawan Zamfarawa ƴan uwan waɗannan bayin Allah cikin yunwa, wanda wannan yasa al'umar ƙasa ko ta ko ina suke ta faman kokawa. Amma kuma sai ka ji wai wasu sun ce wannan batu ne na ƴan adawa, maimakon kallon irin asarar da ake tafkawa ta rayuwa, wadda irin wannan asarar rayuka ta isa duk wani mai tausayi ya san akwai buƙatar agajin gaggawa. dan ya ce to ai shi yasa tun farko na ce maka na sa wannan bakin gilashi ne dan duniya ta san babu batun wasa dan ko yanzu babu wata tantama ko ta babu cewa tsananin tsamin tsaro ya cika ko ina a wannan ƙasa kashe-kashe ko halaka rayukan da muke ji da a can nesa yanzu ya zo kusa kuma abin takeicin ma sai dada ta'azzara abin yake kamar ana wata gasa saboda yadda wasu manyan jami'ai da masu ruwa tsaki suka saka siyasa sun dai mai da tsamin tsaran hanyar lalube lalitar kasar da suka mayar rijiyar yasa talaka kuma shi yake fama da tsananin azaba tunda dama shine a ƙasa don haka dai muna kira ga dukkanin masu ruwa da tsaki musamman ma shugaban ƙasa da su yi fito na fito da dukkan masu neman ganin kasar ta na ƙasa don magance dukkanin barazanar tsaro albashi kasar ta samu ta bunƙasa
haka dai ya to mun gode dan iya da naka gudun mawar akan wannan magana ta jihar Zamfara to yanzu kuma Hafsa da masu sauraro sai ku biyo mu saurari rahoton da wakilin mu Hassan Maina kai ne ya aika mana game da yadda za aka kai maganar sojoji na sama a jihar ta Zamfara
kakakin headquarter rundunar sojojin saman Najeriya Air Vice Marshal Olatokunbo Adesanya ya min karin bayani Rundunar sojojin saman Najeriya ta tura wasu zaratan mayaka na musamman don taka rawa wajen shawo kan matsalar tsaro a jihar Zamfara musamman in akai la'akari da irin aika-aikar da talakawan jihar ke fuskanta daga hannun yan bindiga dadi a baya-bayan nan to ko shin za ku yi amfani da jiragen yaki duba da jihar Zamfara tana da dazuka masu sarkakkiyar gaske ban san bayyana irin dabarun fada da zamu amfani da su cikin waɗannan dazuzuka na Zamfara amma dai su waɗannan ƴan ta'adda su sani cewa idan su maza ne to mu kuma sojoji ne kuma ga mu nan mun iso na tambayi Wing Commander Musa Isa Salmanu ko yana jin a iya cewa yanzu kam za a yi ta ta kare
su waɗannan zaratan sojoji da ma yaki da aka koya musu saboda shi yaki abu da aka yi shi kamar kai yaki dan yakin su kuri sai kai ma kai training a daji yadda shi yake saboda haka mutane ne da za su je yaki a ruwa za su je yaki a sama za su je yaki a daji za su yi ne da suka samu kansu mutane ne da za su je yaki zai iya zama sanadiyan a yi maganin wannan rashin zaman lafiya da ake da shi a wannan jihar ta Zamfara
a cewar masanin tsaro Malam Kabiru Adamu ko da baya ga tura sojoji akwai karin matakan da ya kamata a ce an dauka
amma mai da dukkan nan inda waɗannan mutane ke doya suke wannan ta'asa na biyu iya iyakan mu dake kusan aware kowa na shigowa yayin abin da ya ga dama a san yadda za a yi a hada karfi da mu da kasashen nan dake kewaye da mu a karfafa tsaro a wannan iyaka shi jirgin sama da ko soje na sama da aka tura za su iya taimakawa to amma da yake yadda matsalar take matsala ce wadda take da alaka da tafiyar mutane da aka daga wuri zuwa wuri kuma cikin dazuka kage da wuya ake jirgi zai iya ganin abin da ke cikin dazukan nan
babban komandan runduna ta musamman na sojojin saman Najeriya Air Vice Marshal Ismail Kaita yace waɗannan dakaru za a rarraba su cikin baki ɗayan dazukan da a jihar Zamfara don tukara wannan matsala gadan-gadan Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
ta mun gode
mun gode Malam Hassan
Hassan kenan
Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu
to amin amin to yanzu kuma sai a gyara zama domin kuwa kamar yadda muka ce za a bugo mana waya duk da yake mun sami bakon mu da zamu tattauna da shi yana jira dan ya dan jiji kirayen da za a yi muna son a kira mu kamar yadda muka ce game da maganar matsalar tsaro a jihar Zamfara wanda aka karkashe bayan Allah ko in ce aka dan kwana mako makon da ya gabata sai da aka yi
musannan kamar yadda na faɗa tun farko ayi waya cikin mutunta juna don samun mafita ba tare da cin zarafin kowa ko fuskar kowa ba kuma lambar ita ce alama tarawa 1-0-2-0-2-0-5-2-6-5-5
ai ga wani ma daga Zamfara ne ko Sokoto assalamu alaikum
hello assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to Malam Kabiru daga ina kake buko mana waya
daga Sokoto daga Sokoto
to Sokoto menene tunanin ka me gudunmuwarka akan wannan
idan na fahimce ku kuna magana ne game da abin da ke faruwa a Zamfara ko
haka
da kuma dakarun da aka aika Zamfara
ko yanzu dai anan mu dai so kusa gaskiya muna nan muna addu'o'i cikin masallaci ganin cewa an samu zaman lafiya a wannan jihar saboda abubuwan wallahi sun wuce yadda an kasan su ko sai kana ganin mutane suna kwararuwa daga can Zamfar suna dawo anan su kuta ko shekaran jama'an Omo sun dawo saboda haka don Allah mu roƙo wajen yin addu'o'i na fata alheri da samun zaman lafiya a wannan yankin ba nan ba ma nan kadai ba a duk jihohin Najeriya da sauran duniya gabaki daya nagode ka dure yake kara Allah tabbatar mana zaman lafiya
to amin amin mallam kabiru mun gode gode
to gaskiya ne a duk kofa da addu'a
a duk kofa da addu'a
sannan
a sa ido kuma
a sa ido gaskiya ne
sannan a ci gaba da taimaka jama'an tsaro
to ga wani ba mu san daga ina bane wane ne yake magana
oga fari na daga kare lami
oga
oga fari daga kare lami
oga sadis daga kare lami barka da warhaka to muna jin ka daga garin lami do
kuna nan lafiya
lafiya hello
Allah ta'ala zumunci
amin amin to muna jin ka me zaka ba mu gudunmawa akai na maganar tsaro a jihar Zamfara
to tunda an tura sojoji roƙon mu shine dan Allah sojojin da su sa hankali akan aikin da suka je yi
to
ana fatuwa dajin mummunan daji ne
haka
a tunda an tura mummunan sai da aka su sa hankali su yi yanda su ma zai zama ba hatsari ba a gare su
to to mun gode wato
su ma su je lafiya su da lafiya ne to mun gode
fata na gari
oga sadis lamiri
to assalamu alaikum daga ina kake kira
ya ce ka tsana ko
na Ayuba Suleiman daga Baure local government Kaduna state
to
mala Ayuba muna jin ka
to al'amarin tsaro sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi tsaro da ma ba na gwamnati ne kadai ba na dukkan jama'a ne anan kiran ga jama'ar Zamfara da su taimaki kansu su taimaki gwamnati su taya ta bisa kula da duk wani abin da ya shafi tsaro a jihar su saboda idan gwamnati ya jama'a su ne idan gwamnati su za su gani su sanar da gwamnati dukkan wani abu da ka ga ba ka gane ba take take
in ka ga wani abu ka ce wani abu an ga wani abu a ce wani abu
saboda yawa shine wanda Bature suka ce if you see something say something
gaskiya ne
to wataƙila mallam Ayuba mutanen gari suna tsoron zuwa gurin jami'an tsaro ne me kake me zaka ce gare su su jama'ar gari
ita su kullun jami'an tsaro abinda suke sanarwa cewa in an gani a gaya musu su ai ba za su ce wane ya gaya mana ba so da haka in an gaya musu su akwai sirrin na tsakanin al'umma da jami'an tsaro
ya kamata su samu wannan
kada ba da tsoro mutum ya ce ai ba zai faɗa ba in kaga abinda baka gane ba ya mu hukuma wannan shine abinda zaka yi ka taimake ta
kuma ana jin tsoro sai a daga wayar abu a boye lamba a buga a ce ai kaza yana faruwa wuri kaza ka kashe amma banda ƙarya
na
faɗa gaskiya
yawa
sai ka ga shi
kuma jama'a su dake
su kuma an faɗa su mun gode sosai
mallam Ayuba kai magana mai muhimmanci kuma Usman ka bada dabara ma mai kyau
ya yi ka faɗa kawai ko taɓo ya ne amma dai a je wurin salamu alaikum to da wa muke magana
sunana Gambo ba da Fataskum
Gambo mallam Gambo Fataskum to menene ra'ayinka game da wannan
shawara ta gaskiya ne ya kamata wannan al'amarin yaƙi cinyewa akwai SSC ya kamata gwamnati ta tura SSC bincike sosai
kyan asiri na farin kaya
me yake faruwa masu laifin nan za a iya kazo su dan ni shawara ta gaskiya ya kamata tarayya ce na sani ta tura SSC na boye masu yankan farce masu duka da
yanda da ake labarin
gaskiya ni shawara da nake bayarwa
kenan mun gode mallam Zambo mun gode kwarai to sai to Usman kaga yadda abin da yake
wato na so maganar nan shi ma sosai dukkan su na so maganar da
kwarai
da
gaske amma
shi tashi da yake maganar cewa a tura jami'an tsaro na farin kaya su ma sai shi shiga
lokacin
da mai yankan farce kila yana ne yana yankan farce da shi jami'in tsaro ne saboda bincike
haka
kila shushana ne kila wanki da guga yake ga su nan wanda ko ba komai za su atatsi bayanai ta san kuma a san yadda za a yi
da kuma kaga shi maganar mallam Ayuba na mutane su sanya ido su yi aiki tare da jami'an tsaro duk zai kawo saukin wannan lamari
haka to kar a manta kamar yadda muka ce je za mu tattauna da mai fashin bakin al'amuran da kullun da yanzu haka yana nina sauraron mu kafin mu je gare shi ma za mu so ya ji wannan rahoto da muke da shi daga jihar Zamfara wanda 31 ga watan da ya wuce ne gwamnatin jihar ya yi wata sanarwa wakilin mu ya aika mana abin da yace da kuma abin da su kansu wakilan yan bindigan suka ce
sai mu saurara
babu wanda an kaba dama ya dauki makami yana yawo da shi cikin al'umma in ba jami'in tsaro bane. Saboda haka duk wani wanda aka gani da yana yawo da bindiga a cikin al'umma to ma ba bukatar mu aka kuma kawo shi wurin alƙali, domin maki ne na wannan al'umma, mu ma maki shi muke. Wannan umurni ne daga shugaban ƙasa, kuma umurni ne daga gwamna. Duk wanda aka gani da AK-47 rataye to ya kamata ya bar sauran duniya don maki al'umma ne. Ko ba Fulatani ne, ko ba Haushe ne, ko wane ne, duk wanda aka kama ya ba wani mugu mahaka, da wanda ya bada mahakar da shi hukunci iri guda za a yi masa.
To sai dai a martanin da ta mayar gungun ƴan bindigar marigayi Buharin Daji, wacce ta ɗauki alhakin kai harin baya-bayan nan a garin Bawar Daji da ke ƙaramar hukumar mulkin Anka, ta ce wannan mataki ba zai samar da zaman lafiya ba a jihar. Wani da ya kira kansa Muhammad Bello a matsayin wanda ya gaji Buharin Daji a shugabancin gungun ƴan bindigar ya shaidawa muryar Amurka ta wayar tarho cewa harin da suka kai a Bawar Daji na ramuwar gayya ne.
Yaranmu mun ka tura gari su yi mana sayayya an karfe, mun ka koma mun ka tura matanmu kuma an karfe, kuma mun ka nemi sulhu don Allah zan amince da su taimaka ta ko mana mata. Mun ka ce ba su sakowa, ba su sako mana yara, in mu maza ne mu hikima mu an ce yaranmu, mun ka ce a'a.
To kuna da tabbacin cewa jama'ar garin Bawar Daji din ne suka kama ƴan uwan naku? Duk da haka ƴan bindigar sun ce a shirye suke su rungume duk wani shiri na sulhu da sasantawa, amma fa bisa sharaɗi.
Muna son zaman lafiya, kuma muna so a shirya, amma in an bar yanke mana ƴan uwa kuma an bar koran mu ga gari, to har yi mun bari mun haɗa makamai kuma mun haɗu. In suna kashe mana ƴan uwa, suna riƙe mana mata, suna hana mu walawa, ku ba magana zaman lafiya. Sannan wannan mataki da an ka kai da ba a canza a sake tsari inda zaman lafiya aka.
To amma da na tuntuɓi gwamnan jihar Abdulaziz Yare Abubakar cewa ya yi sukam a yanzu sun yi matsayar sanya kafar wando ɗaya ne kawai da maharan, biyo bayan kasawar matakin sulhu da aka ɗauka a can baya.
Ya za su kashe mutane zan su yanzu a laya? Ai su ba da su ɗaya su aika su laya kuma sai su je laya ɗin.
Yanzu haka dai ana zaman ɗarɗar a yankin, inda rahotanni suka bayyana cewa ƙauyuka da dama da ke ƙaramar hukumar mulki ta Anka da ma ƙaramar hukumar mulkin Maru sun bar garuruwansu domin gudun hijira zuwa wasu garuruwa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To Usman sai mu ce Allah ya sauwaka.
Amin. To ga dai ta bakin gwamnan, ga ta bakin ƴan bindigar da misa suke yi da sauransu da magana in za a yi sulhu sun ce a shirye suke. Gwamna ya ce ba a yi samu ba za ku kashe mutane ku ce a yi magana sulhu.
Ya kamata mu ji.
To shi sa muka ce bari mu je.
Yawwa.
Waka bakin mai ta an ce tafi daɗi, kuma muka san masa gari ba an ce saurari daka, saboda haka muka nemo Malam Musa Zubairu mai fashin bakin al'amuran yau da kullum, musamman kuma masani ne da yana da har digiri na biyu akan harkar tsaro, wanda muke son mu ji wani mataki ya kamata a bi a sulhunta wannan magana.
Haka yake.
Salamu alaikum.
Sai mu ce salamu alaikum.
Barka
dai.
Barka Malam Musa.
Barka mu dai, sannun ku na ji bayanai.
Na'am.
To yi ci gaba
da bayani. Kawai da bayani.
To na ɗaya na ji bayanai, abin ban sha'awa shi ne mutane sun fahimci wato irin abubuwan da ya kamata su kansu su yi, kuma sun nuna sha'awa da kuma nuna goyon baya da irin matakan da ita gwamnati take ɗauka, musamman na tura jami'an sojojin sama a wannan yanki ne kenan. Na biyu kuma sun nuna cewa wato dole ne wato mutane su gane cewa wato maganar zaman lafiya da tsaro wato ba aiki ne na gwamnati kadai ba, aiki ne na kowa da kowa. To a nan abin da ke da kowa to shi ne aiki wannan rikici na zamfara ko kuma na nan arewa ga baki daya, wannan kashe kashe da kama mutane da ake yi abu ne wato wanda aka yi wa rikon sarkai nan kafin tun asalin shi. Lokacin da ya kamata a ɗauki hukunci sai a dinga ɗaukan hukuncin nan ba yanda ya kamata ba. Irin mutanen da ya kamata in sun yi laifi a ɗauki hukunci, ba za a ɗauki hukunci a kansu ba, sai a tsaya ana rubuce-rubuce a kwana biyu sai a saki irin waɗannan mutane. To wannan ya jawo wa mutane tsoron cewa idan ma sun da wani take-take na 'yan ta'adda na irin waɗannan mutanen ba za su kai musu ƙara ba. Kuma a waɗansu lokuta lokacin da jami'an tsaro ko gwamnati za ta ɗauki mataki ta yi, sai ka ga manya-manya da suke cikin wannan al'umma sun je sun ci ana matsa musu ko a daina irin wannan. A kwanan da an samu irin wa'annan abubuwa da suka faru kamar a karbar hukumar Binin Gwari, mutane sun yi ta kokawa cewa an ganye sojoji, ba su ga dalilin ganye sojojin nan ba. So wa'annan abubuwa suna da tsamari wanda idan ba gwamnati ta kauda idanunta ba, an bar sojoji ko jami'an tsaro sun yi aiki yadda ya kamata ba tare da sa bakin mutanen da suke da sha'awar siyasa ba, to ba za a samu ci gaba ba. Ya kamata ya zama tuce 'yan siyasa sun taimaka wa jami'an tsaro ne wajen cin nasara abin da aka yi. Kar mu mance ba, kwanan da aka samu takaddama a tsakanin 'yan majalisar dattawa na jihar Zamfara din da gwamnatin Zamfara da kuma manyan mutane a Zamfara. Saboda haka nan kaga tun daga nan kafin cewa wato kan mutane ba a haɗe yake ba, wajen yadda za su yi kokari su
yawa
sun ba da bayanai da jami'an tsaro domin a kare kasansu, a kare tattalin arzikinsu da kuma irin abin da ya kamata su samu na ci gaba da
iyalansu.
Maganin cewa su jami'an tsaro
yawa, to dora sai in tambaye ka,
ana kai su ba su da masaniyan taswira.
Yawwa, kamar yadda Ayuba ne ko Gambo Barau ne?
Ayuba.
Yawwa, muna ji.
Na'am?
Yawwa, kamar yadda Ayuba ya bada ba daga Katsina. Sanin taswira.
Wato, da kamar yadda nake faɗa ne a Malam Usman, ba na jin ka sosai, amma kuna ji na?
Muna
jin ka ƙwarai.
Wato, akwai ƙalubale na su jami'an tsaron da suke zuwa. Waɗansu su ba su da ilimi na taswira na yanayin yadda kasar take da yadda za su shige ta da irin yadda za su yi wa'annan abubuwa din. To a nan da tun da farko akwai jami'an tsaro na farin kaya kamar yadda kuka ba da shawara ko kuma mutane suka yi hasashen cewa da a ce akwai shi ko masu yankan farce ko masu kwadago a gonakin mutane ko masu gaji a waɗansu manya-manyan wurare na gwamnati, suna nan suna aikin gaji ana biyansu albashinsu amma kuma suna da wata manufa na taimakawa ƙasa. Da a ce akwai irin waɗannan, to a hankali mutanen ƙasa za su yarda da su, za su zama sun sage da mutane kuma suna ba da rahotanni wanda ya kamata a ba jami'an tsaro. To a nan duka babu. Za ka yanzu jami'an tsaro na farin kaya yana kokari ne ma da abu ya faru ya nuna maka katin shi na ID card, nuna maka cewa shi
jami'an tsaro ya tona kanshi
shi ba wani
kiti. Kaga sai kappa
ga jami'an tsaro suna karya dokoki yanda suka ga dama. To dole sai abin nan an samu shi dan hijabi an sa abin sirri a ciki lokacin da aka dauke su aiki, su je su yi aiki ko na gaji ko na yanke farce ne ko na shushana ne, su zama tuta suna shiga cikin daji sar kwararo na waɗannan wurare da
mutane
suke, suna ba da bayanai ga jami'an tsaro. To da jami'an tsaro ya taso ya san cewa ga hanyar da zai bi ga yanda zai, amma sai ga jami'an tsaron sun kama hanya sun fada ba san yanda dajin yake ba,
sai ya zama matsala
ko ina 'yan ta'adda sun musu
kwanta. To Malam Musa Zubairu, saboda yawa kana ji na yanzu, saboda yanayin lokaci yawa zan baka kasa kila da minti daya. Gwamna Abdulaziz Yari ya shaka ya ji haushi ya ce ai duk wanda aka bai makamata a kai shi ko to kai a kashe shi a kar ma a kai musu su. Yawa, shi kuma wannan wakilin yan bindiga kuma sun ce ai su ba su shirya ba, haka ya dace
a samu shugabanci ba kenan.
Yawa, to cikin kasa da minti da
shi kullun tana nauyin ta, dama shine abubuwa su zo ta zauna ta amfani da hikima ta amfani da shari'a ta amfani da dokoki ta fitar da abun da ya kamata, amma a dauki wato bai daya na hukunci gaskiya Allah ma ba zai so wannan ba. Saboda haka nan jami'an tsaro da su gwamnati ke tunanin hanyoyin da za su fito da shi a rage wa mutane kuncin da ake ciki, a tunanin hanyoyin da za a bi a san
mutanen
waɗannan mutane, a tunanin hanyoyin da za a bi a san irin lokacin da za a kai musu farbaki, sa'annan sai a ga cewa abubuwan su yi.
To
mun a nan kuma Najeriya na akwai matsala da mutunci, in an yi nasara ko garaba
sai a kwanta. To
Malam Musa, nan zamu katse ka saboda ƙurewar lokaci.
Saboda lokaci dole da zamu dakata kan yanzu ka
bada da Tafsat Maina Muhammad.
Ai da ma duka waɗanda suka taimaka wannan shirin ya kammala, su da ne su injiniyan mu na yau da ma wanda suke hada mu a kasa Facebook Live ni Usman Ahmad Kabara nake cewa mu zama lafiya daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Sai gobe idan Allah ya kai mu.
Wasan kwallo ba ta manta ba. dace ba wasanni na motsa jike dinkin su fita share ba.